أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أبارك مدساكي كسنتوا أولا fili da muke tattaunawa akan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanda muke fitar da abubuwa da suke nuna kyawawan mu'amala da kyautatawa da yake wa iyalansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ba manta ba a zaman mu na ƙarshe abinda muka tsaya akan sa shine wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana karban shawara a wajen iyalinsa duk da darajarsa da kimarsa da matsayinsa da daukakarsa a wajen Allah madaukin sarki amma ya darajce iyalinsa ya ba su damar da sukan iya ba shi shawara ya karba ashe wannan yana nuna cewa maza a wannan lokaci kuma wannan zamani yana da kyau su rinka karban shawara a wajen iyalansu su rinka tuntuban iyalansu musamman wanda ya Allah ya azurta shi da iyali wacce take mai zurfin tunani da sani ya kamata a rinka karban shawarwari a wajen su wannan yana nuna an yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin abin da yake aikatawa hadisi ya tabbata wato Imam Ibn Jarir Tabari rahimahullahu ta'ala ya kawo shi kamar yadda ya zo cikin littafin hadisai kutubul as-sunna sun kawo shi annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin kissar sulhul hudaybiya shi da matarsa ummu salama lokacin da kafirai mushrikai suka hana annabi sallallahu alaihi wasallama shiga garin makka su kuma sun yi niyya ta umra da za su shiga su umra su ibada amma kuma aka hana su shiga wannan gari a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sulhu tsakaninsa da mushrikai a wannan shekara da ake ce da ta'amul hudaybiya to tunda ba za a shiga ayi umra ba kun ga dole a koma gida kuma dabbobi da aka taho da su za a yanka da kuma ihrami da aka daura dan aje ayi umra dole kun ga a kwabe shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo ya ce wa sahabbansa bayan an yi sulhu yace qumu fanharu wahliqu ku tashi ku yanka dabbobin ku gaba daya da ku fito da su za mu je umra sannan kuma ku yi aski sahabbai sun shiga cikin damuwa kwarai da bacin rai dangane da wannan abin da mushrikai na makka suka yi musu ya di mautar da su ta yadda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu wannan maganar gani suke yi kamar abin ba zai yi ba dai za a ba su dama su shiga makka su yi umra shi yasa ba wanda ya tashi ko mutum daya a cikin su ya aikata wannan umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayar sau uku yana fada saboda tsabar sun shiga damuwa kar ku manta a wannan lokaci ne umar ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce shi ya rasulullahi liman udaddaniya ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya za a ba mu kaskanci muzo za mu yi ibada wadannan mushrikan sun hana mu ce ba za mu shiga garin makka ba ya za mu dauki wannan kaskanci da dokoki da ka'idoji da aka yi ta shimfida mana wadanda suke sun yi mana tsauri sayyidina abubakar ne yake ga umar a lokacin yake cewa wannan fa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama yake lallashin umar yake nuna masa yi hakuri so manzo Allah ya koma ya shiga dakin sa wajen matarsa masaukin sa kenan ita ummu salama sai yake gaya masa mai yake ba ta labari kinji abin da ya faru to wannan anan ne zamu fahimci kaifin tunaninta da zurfin tunaninta sannan kuma ga inda ya nemi shawarar ta kenan yace tace da shi ya nabi Allah ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum bi kalima ya annabin Allah fita kada kai wa kowa magana koda da kalma daya a cikin su hatta tanhara badanaka wattad'uwa haliqaka fa tahliq jeka karkai wa kowa magana kaje ka yanka taguwarka kai da hannunka, sannan kuma ka kira mai maka aski, wanzaminka ya maka aski. Manzo Allah ya tashi bai yi wa kowa magana ba, kawai shi sai ya je ɗauki tasu dabban ya yanka, ya kira mai askinsa ya je masa aski. A nan gurin sabai a farkon lokaci, tunda sun ga annabi bai yanka nasa ba, to suna ganin kada su zo su yi yanka su yi aski, kuma daga baya sulhun ya zo a ce an ɗan ba da dama a zo a shiga a je a yi umra, to shi yasa kuma duba su yi ba. To amma annabi yana wannan, suna ganin manzo Allah yanka dabbarsa, ya kira mai aski ya masa aski, ai kawai sai kowa ya tashi ya kama yanka dabbarsa da kansa, kuma sashinsu ya zo yana yi wa juna sashi na aski, suka yi ta aski kawo kansu. A nan gurin abin da nake so mu lura anan shi ne shawarar waye aiki, shawarar matarsa Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha. Da mu zo mu karanta kissarta da tarihinsa, irin yadda ta zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a gidan shi, sannan kuma wannan yana nuna mana ashe namiji zai iya amfanuwa kuma zai iya fa'idantuwa da tunanin matarsa. Wallahi ƴan uwana masu kallona, da yawa a yanzu a wannan lokaci a wannan zamani, matan da kuke gani sun fi mazan nasu nutsuwa da samun kwanci hankali nesa ba kusa ba. Wataƙila wani tunanin da wata matar za ta yi, wallahi mijin ba zai ba, saboda kwaramniyar rayuwa, wahala da damuwa da ɓacin rai da baƙin ciki 10 da 100 da yake damun al'umman nan. Wallahi sai ka ga matar wani lokacin tunanin da za ta yi maka ya fi tunanin da za ka yi. Don idan rayuwa ta kuntace wa mutum, ƙwaƙwalwarsa ta yi tunanin ma ba ta iya yi mai kyau. So ashe yana da kyau mu rinka tuntuban iyalinmu, mu tattauna da su, mu rinka ba su shawara, kuma su ba mu shawara mai kyau. Ku lura da wani abu guda yana da muhimmanci, insha Allah bisa ga kyautata zato da ake yi, da wahala mutum matarsa ta bashi mummunan shawara, da wahala. Amma abokinka zai iya baka mummunan shawara, makocinka zai iya baka mummunan shawara, dan uwanka na jini ma zai iya baka mummunan shawara. So matarka amma zai wahala ta baka mummunan shawara, dan in ka fada cikin masifa ta fada. Za mu ɗauki wannan darasi daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama, ta yanda yana shawartar matan shi. To amma akwai abubuwa kamar haka da ya kamata mu lura da su. Lamarin mata yana da wahalar sha'ani kwarai da gaske. Akwai matar da yanzu idan mijin nata yana shawara da ita, to sai ta ga kamar ta fi ƙarfinsa ne, ta yanda bai isa zartar da wani abu ba sai ya gaya mata, sai ta ɗauki wannan abun ya zama wata doka ko wani ƙarari na musamman mai zaman kansa, ta yadda idan ya je gudanar da wani abu ba tare da ya sanar da ita ba, sai ta ce za ta ɗauki mataki, ko kaga ana samun rashin jituwa da rashin zaman lafiya. So ya kamata ki gane, da ya zo ya nemi shawara a wajenki ba yana nufin cewa ko kin fi ƙarfinsa ko kin mallake shi kamar yadda kuke faɗa, ko kuma bai isa ya zartar da wani abu ba sai da izininki, ba haka ake nufi ba. A mutunta ki yayi, kimanta ki yayi, ya yi miki wannan. Akwai daga cikin mata kuma da suke da wani gajeren tunani, cewar yayin da duk miji ya ba su shawara wani abu, sai ce ai duk abin da ka yi daidai ne, wata diyyan da za ka yi da ita ta gaya maka shawara me ya kamata ka yi, ko tana ganin wannan abin da za ka yi ba daidai ba ne, wallahi sai ta zulma ka ta ce daidai ne, ai tun da ka ga daidai ne, ai daidai ne, haka za ta gaya ma. To wannan ba amfanin a yi shawara da ita, sai a tsallake ta a je wajen kishiyarta a yi shawara da ita, idan ta ji zafi wataƙila ta gyara. Abu na gaba, ya ku ƴan uwana, cikin abin da za mu koya a gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ne yana da wato kyakkyawar alaƙa da kusanci da iyalinsa, ta yanda daidai da ɗan kwanciya idan zai yi ko na rana ko na shakatawa, Nana Aisha take cewa yakan zo ya kishingida a kan cinyarta, Allah ya ƙara mata yadda, yana yin bacci akan cinyar Nana Aisha, Allah ya ƙara mata yadda. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana yattaki'u fi hijri injina na Aisha, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri, yana kishingida a cinyata. Kuma ƙarin bayani ma tace tana da al'ada a lokacin, bayan haka kuma wa yaqra'ul qur'an, ya sa kansa ya kwanta akan cinyar iyalinsa, a lokacin tana al'ada sannan kuma ya karanta alqur'ani wannan hadisi imam al-bukhari ne ruwaito shi a cikin sahihin sa so anan abinda zai nuna mana abuwa kamar haka cikin kyautatawa da miji zai yi matarsa yana da kyau ya matse ta ya zamanto yana kusa da ita kuskure ne abinda wasu maza suke yi na nesan ta kansu da matansu kaga mutum yana zauna a nan gurin matarsa kuma tana can karshe wai hira suke tana can nesa saboda shi ana jin tsoron sa shi ba iya zuwa kusa da shi ba daidai bane matarka kam ai suturarka ne haka qur'ani ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna zaunar da ita dama da kai ko ka hagu da kai ko gabanka kuna tare da ita kuna tattaunawa kuna maganganu waɗanda daga ku sai ku ba buƙatar watakila wani ya ji ba a kai ta nesa ba ana kusa da ita akwai kuma waɗanda suke tsananin su da rashin kyautatawa su da kuntata mu'amalar su ga iyalin su shi yasa iyalin ba sa iya kusanto su saboda ba su ba da fuska ba ba su ba da dama ba haka ce shimfidar fuska ta fi shimfidar tabarma miji ne zai dawo maka gida mai kwan ya zo maka da bushasha da sikin fuska da dariya da kyautatawa amma sai ya dawo da fada sai ya dawo da zage-zage ko kafin ma ya zauna a gidansa a kawo mai abinci ma sai ya ci mutuncin matar tukunna to kun ga wannan tsakani da Allah ba daidai bane kuskure ne to yanzu wanda yayi wannan ya za a yi matarsa ta zo kusa da shi ta zauna mai wannan dabi'ar ba zai zo ta zo kusa da shi ta zauna ba mu da kanmu muke koran iyalinmu a kusa da mu kenan akwai kuma wata matar da za ku ga ita ce ba ta da wayewa ita ce ba mai wayewa ba mijin zai zo yana buƙatar ta zo kusa da shi amma Allah ya sa da ita tana gefe ba za ta zo kusa da shi ba sam akwai wanda ya nemi iyalin nasa ta yi masa irin wannan abun daga ƙarshe ma ce masa take ita fa gaskiya ita fa ba yar ba tsabace ba subhanallahi wa mai gidanta fa take gaya wannan maganar cewa wai wannan wai ba wai wannan aikin ba tsani to kun ga wannan akwai rashin wayewa akwai ƙauyanci da kidahumanci wannan har yanzu kanta yana cikin tukunya tukunna bata fito fili ta zama wayayya ba so ya kamata ku zaman tukuna da kyakkyawan alaka da iyalinku annabi sallallahu alaihi wasallama ku duba da kanshi fa ya zaman to yana kwanci akan cinyar matarsa kamar yadda wannan ya tabbata a cikin nasoshi da dama Allah gane da mu za mu je hutun rabin lokaci sai mun saki dawo insha Allah yan uwa barkamu da sake kasancewa muna tattauna akan irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo kaman a riwaya sahihiya yana hutawa da kuma kwanciya a jikin iyalinsa akwai riwaya da ta tabbata a an je yaki ana dawa nana Aisha ta zauna annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya filo da ita a lokacin da aka zo za a tafi annabi bai tashi daga bacci ba sannan lokacin sarkar ta tabbata aka je ana nema aka dauki lokaci sabai suka samu sai na Abubakar Siddiq suka gaya mai cewa ga wannan fa Aisha ta dakatar da mu saboda sarkar ta ta fadi kuma annabi ya sa aje a nemo mata kuma ba shi ba a samu ba kai mata magana ta ce manzon Allah a zo a tafi lokacin tafiya yayi a lokacin sayyidina Abubakar ya zo da itace wanda ya zo a riwaya sai ya tarar da ita na Aisha tana zaune manzo Allah ya kwanta ya dora kansa ya yi filo da kafarta da kuma cinyarta ku duba wata irin kyakkyawan mu'amala da zamantakewa ta kwarai da annabi yake da iyalin shi mana so lokacin sayyidina Abubakar saboda dattijantaka irin nasa a matsayinsa na sirkin annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya zuwa yayi wa yarsa Aisha magana take ce tashi mu tafi ki ce wa annabi ya tashi ba dan bai kamata ya yanke wa manzon Allah baccin sa ba da yake nan haka sai ya koma gefe sai ya samu itace sai yake zunguran na Aisha din dan zunguro ta haka yana nuna mata ki tashi mu tafi lokacin tafiya yayi yana a hankali dan kada annabi ya firgita ya tashi ita kuma ta rike jikinta tana haɗiye wannan zungurin da ake mata dan kada ta kada jikinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga baccinsa Allahu akbar ku duba kyautatawa yadda iyali suke kyautatawa mazajensu ina ma da matan musulmi a wannan zamani suna lura da irin waɗannan hadisai sahihai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kissan matan annabi da yadda suke rayuwa da shi suna dabbaka da su da mazajensu akwai matar da zaka ga ba za ta iya jure wannan ba kwata-kwata sam da yawa-yawan suna nan sai dai Allah ya sauke kawai Allah ya kyauta Allah da ya gyara matan zamanin da ba sa iya hakuri da juriya da daukan nauyin mazajensu da taimakawa mazajensu da yalwata mazajensu kai ka ce zaman dai kawai zamani na me zan samu kawai me zan tara wannan shine abun tsoro kuma wannan shine abun tashin hankali kwarai da gaske Allah gyara mana halin mu bayan wannan yan uwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da zamu koya a zamantakewarsa da iyalinsa shine wato yana fita tare da iyalinsa kamar za su je wani wuri ya dauki iyalinsa su fita da ita wato ba wai ya zaunar da matansa ne a gida kwata-kwata ba sa fita ba duk wanda ya fahimci cewa mace idan ta yi aure za ta zauna ne a gida kwata-kwata ba za ta fita ba to ya fahimci kuskure wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula ba yana nufin a zauna a gida kwata-kwata kada a taba fita ba dan ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fita da iyalin shi ba amma annabi ya fita da iyalinsa sun je unguwa sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya har wajen gari kana alaihi salatu wassalam yatanazzahu ma'a ahlihi yana fita tare da iyalinsa wata rana za a yi tafiya yayi qur'a a tsakanin iyalansa gaba daya za a tafi da mata ne guda biyu kamar yadda Imam Muslim ya rawaito a cikin sahihinsa sai nana Aisha ta ci qur'a nana Hafsa ma ta ci qur'a tafiyar kenan a lokacin za a fita da Hafsa da Aisha gaba kida suka fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan dare yayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai dawo bangaren nana Aisha sai su tafiya tare da shi saboda ta iya hira nana Aisha ta iya hira da annabi annabi yana jin dadin hira da ita suna tafiya suna labari da ita tana kan raƙumin sa yana kan raƙumin shi suna cikin tafiya nana Hafsa wani abun ya dame ta a matsayin ta na mace kuma ita ma mata annabi dole kishi zai dan shige ta sai ta yi wa nana Aisha wayo tunda ta fi nana Aisha a shekaru ai ta girme ta Hafsa yar gidan Umar ibn al-Khattab ta yi wa nana Aisha wayo sai ta ce ya ke Aisha don Allah mu canjin abin hawa mana mu gani ki hau raƙumina na hau na ki raƙumin mu canja mana take cewa nana Aisha kenan a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama baya nan sai nana Aisha ta ce ba komai mu canja an gani Allahu akbar kaga dabaru irin na manyan mata kenan kuma har yanzu din a gidajen aure manyan mata masu dabara suna yi wa kananan mata wayo da yawa sai gabar haka din ta zo zamu fada insha Allah nana Aisha ta yadda ta bada raƙumarta ganana Hafsa ta hu ita kuma Hafsa ta bada nata ganana Aisha an zo ana tafiya an samu canjin raƙumi kenan sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tunda daddare ne sai ya taho directly wajen raƙumin nana Aisha wajen raƙumin nana Aisha da niyyar zai ci gaba da hira zai ci gaba da zance da nana Aisha kamar yadda ya saba yana zuwa sai ya ce assalamu alaikum sai wanda take kan raƙumin ita Hafsa kenan ta ce wa alaikum assalam kawai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da tafiya da ita suka yi tahira kawai sai ga to wannan raƙumin na Aisha ne amma kuma Hafsa ne akai to amma manzo Allah ya fahimci kulli ne na mata sai ita ma ya ci gaba da hira da ita kawai, it's normal kamar yadda ya saba. A'a, Nana Aisha ana tafiya sai ta yi ta neman ina Annabi yake, ma'ana tana jiran ta saba, yana zuwa suna yin hira da ita kamar yadda da suke yi. Ta neme shi sai ta rasa, sai can sai ta hango, ashe yana can wajen bangaren Nana Hafsa a wajen raƙuminta da suke canji. Daga nan sai Nana Aisha ta gane cewa lallai Hafsa ta mata dabara, ta mata wayo, ta karbe mata raƙumi. Annabi ya zo kan raƙumin, sun zo suna hira da shi, ita kuma an batta. Allah sarki, Nana Aisha sai ta yi ta addu'a a lokacin saboda ranta ya ɓaci, tana cewa ya rabbi sallit alayya aqraban aw hayyatan taldaguni, ya ubangiji ka kawo kunama ko maciji ma ni ya harbe ni ya cije ni kawai na huta. Watakila wato in cina kunama ko maciji ya cije ta, ai a kawo dauke a zo a lalume ta abu kadinta. Tace rasuluka wala astati an aqula shay'an, ai annabinka ne bazan iya ce masa komai ba wannan abin da ka duba. Wato hali irin na mata, dabi'a irin ta mata. Abin da nake so mai sauraro ko mai kallo ya fahimta anan shine, da kaga wannan ni'ima ta ai hira ai tafiya tare da ita, a tattauna da ita ake yi ko, amma duba dare daya wannan abun bata same shi bai koma kan yar uwarta, amma saboda kishi irin na mata, ka duba irin abin da ta ji, sai ta ji ba daɗi, wanda kuma ita ma wancan din ta cancanta ai mata, kuma saboda cancantan ai mata ne ai Annabi sallallahu alaihi wasallama ai ya tsaya a kanta ɗin, bai ce bari ya koma wurin Nana Aishan ba. Kina wannan yana nuna mana masu gida ya kamata su karanta mata su fahimce su, lalle mace tana da kishi kuma ba yanda za ka yi ka raba mace da kishi. Duk wanda ya ce zai yi yaƙi da matarsa, zai faɗa da matarsa saboda tana da zafin kishi, to wallahi ya ɗora wa kansa wahala ƙwarai da gaske. Haƙuri ake da su kawai. Kuma ina so mu fahimci wani abu guda. Yanzu kaga ita kanta Hafsa, kamar yadda hadisin ya zo, Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya masa rahama ya inganta hadisin, kamar yadda kisa ta nuna, ita kanta Nana Hafsa ɗin ai kishi ne ya ɗauke ta ta yi wannan dabarar. Ba za ta iya fitowa fili ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo wajenta don su ci gaba da wannan hirar ya rabu da Nana Aisha ba, amma sai ta mata dabara irin na mata. Kuma abu na gaba danta da gwada nauyinta ita ma, shin in Annabi ya zo ya tarar ita ce akan wannan raƙuma, shin ita ma zai hirar da ita ko kuwa ba zai hirar tare da ita ba, don ta gwada wannan. Kuma alhamdulillah, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne mai adalci a tsakanin iyalinsa, sai ta ga gashi din shi din ma shine, amana ita ma shi din da yake yin hirar da ita, yake tattaunawa da ita sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To anan gurin abin da nake so in kai mu gare shi ya ƴan uwana, ashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana fita da iyalinsa kuma su tattauna su hira a hanya. Akwai wani abu wanda yake da muhimmanci ƙwarai da gaske, sirri ne wanda maza ya kamata su san shi. A duk lokacin da mutum zai tafiya ya dauki matarsa suka yi tafiya da ita, wannan yana ƙara wani dankon soyayya na daban sama da na da. Mace ɗabi'ar da Allah ya yi ta, tana son a ɗauke ta a fita da ita a yi tafiya da ita, tana son haka ƙwarai da gaske a ɗabi'ar mace. So yana da kyau ko da wani wuri ne nan kusa-kusa ne ko unguwa ce mutum zai je wani lokacin, ya iya ɗaukan matarsa su tafi da ita, ba laifi ba ne ba, musamman in shi kaɗai zai ce da ka tafi kai kaɗai ka ce zo ki raka ni unguwa, ka ɗauke ta ku tafi, Allah ya hore akwai abin hawa mota, ka sa ta a gaba ku yi ta tafiya, ku je ku ainihin wato inda za ku je za ta ji daɗi, a hanya kuna tattaunawa, kuna ainihin faɗin maganganu na fahimtar juna, wannan zai sanya muku albarka da alkhairi a cikin rayuwarku. Ballantana kuma wa uba doguwar tafiya, umra ne za ka je, aikin hajji ne za ka je, a'a wata tafiya ne, wani kos ne za ka je, ɗauki matarka ku tafi da ita, akwai alkhairi tare da haka. Kuma ashe yana da kyau mu rinka tattaunawa da iyalin mu, ba su dama mu hira da su, to sai su koya, sai mu rinka amfanuwa da su. Akwai matan da zaka ga ba su iya ba dan saboda mazan gaskiya ba su koya musu ba, da sun koya musu to da Allah da za su yi. Bayan wannan in wana, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da rayuwa, a gidansa shine mutum ne mai saukin sha'ani, baya da kuntatawa a cikin gidan shi. Wata rana, kamar yadda riwaya ta zo sahihiya, Imam An-Nasa'i ya ruwaito ta, Albani Allah masa rahama inganta ta, Abubakar Allah kara masa yadda ya shiga gidan Nana Aisha, sai ya tarar da wasu yara mata suna dan buga adduf, wata ganga da yara suke bugawa na ce da ita dundufa, sannan kuma suna dan waka irin dai nasu na yarinta. Kar ku manta, Nana Aisha yarinya ce karama ita ma, ba ta da wani shekaru da yawa. Annabi ya aure ta tana da shekara 6 a duniya, ta tare a gidan manzon Allah tana da shekara 9. Annabi ya bar duniya ya bar Nana Aisha tana shekara 18 suke da shi. To kun ga yanzu shekara 18, mu ai wata kila yar kama bata gama junior secondary ba, ko ta kila bata gama secondary school ba, ballanta na ta shiga ma jami'a, ta je ta yi karatu, ta yi digiri, ta girgir, watakila ma ta yi digiri na biyu ko ta yi digiri na uku, wani makamancin wannan. So Annabi ma da ya tafi ya batta gabaki daya, ya batta ne tana da waɗannan shekaru guda 18. Kun ga ashe yarinya ce karama, da haka ba mamaki dan an ce yara ƙanana sun zo suna ainihin wato tattaunawa da ita, ko suna wasa a gidanta. Insha Allah, saboda ƙurar lokaci za mu dakata, za mu ɗora nan gaba insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.